Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Lauyoyin kishin al'umma da fafutukar samar da sanyin zuciya a zukatan yamu bayi sun lashe takobin gurfanar da 'yan sandan nan na Madobi da suka rufe wani matashi da duka da itatuwa har sai da ya daina numfashi. Waje guda kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tsige DPO na Madobi daga kujerarsa tare da cafke 'yan sandan da ake zargi sun kawo gudunmawar wannan duka. 'Yan ƙato da gora kuma sun cafke wata mata da ake zargin ta hallaka jaririn da ta haifa ɗan gaba da alfatiya. Sai dai ta ce ajali ne ya zo, ba ita ce ta kashe shi ba. Ana ci gaba da samun ƙaulani da mabambantan ra'ayoyi dangane da matakin rufe dukkanin makarantun 'yan mari da gidajen gyaran tarbiyya a Kano. Wata babbar kotun jihar Kano ta zartar da hukuncin kisa ga wani mutum da ake zargin ya kantarawa wani fatanya har ya rasu. Waje guda kuma wani mai fyaɗe zai shafe shekaru 16 kurkuku, har ma alƙali ya ce a haɗa masa da aikin wahala. Muna fatan ƙarƙare shirin da saƙonnin ra'ayoyinku waɗanda su ne za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin rufe dukkanin makarantun 'yan mari ko gidajen tarbiyya da ke faɗin Kano. Wakilinmu Yusuf Ala Abdalla yana da ci gaban wannan labari bayan da labarin ya jawo kace na ci a tsakanin al'umma.
Dr. Tahir Adam da aka fi sani Baba Impossible shine shugaban kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa don kula da makarantun allo da kuma makarantun islamiyu har ma da makarantun 'yan mari. Ya bayyana cewa gwamnatin jihar Kano ta ba da sanarwar dakatar da duk wata makarantar 'yan mari ko kuma wajen ba da horo a faɗin jihar Kano gaba ɗaya. Har ma ya ƙara da cewa za su ci gaba da bibiyar loko da saƙo duk inda ake ɗaure 'yan mari, kuma duk makarantar da aka samu ɓoyayya ta kunnen ƙashi da wannan sanarwa, to akwai mataki da za a ɗauka a kanta. Ya ko bayyana haka ne yayin da yake ganawa da manema labarai a hukumarsa a yau.
Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba da oda cewa dukkanin makarantun 'yan mari da suke a cikin garin Kano gaba ɗaya an rufe su daga wannan magana da ake yi. An kuma umarci masu makarantun a cikin kwana uku su tuntuɓi iyaye da kuma masu kula da yaran don kwashe 'ya'yansu daga wannan makarantu. Gwamnati tana nan tana shiri na sabanta tsari da kuma kawo dokoki waɗanda gwamnati za ta yadda da su kafin daga baya a yadda waɗannan makarantu su ci gaba.
Ko da yake dai al'umma suna da mabambantan ra'ayoyi game da wannan al'amari, inda galibin al'umma suka fi karkata kan cewa kamata ya gwamnati ta yi tankaɗa da rairaya sannan kuma ta gyara wa makarantun 'yan marin zama maimakon ta fitar da wannan sanarwa.
Sunana Abdurrahman Dan Malam Gayawa Ungogo Local Government. Ni a ra'ayina bai kamata a ce an rufe su gabaki ɗaya ba, saboda idan aka rufe su to kuma a ƙarshe yaran inda za su koma kurkuku za su koma. Abinda ya kamata gwamnati ta yi shine ta duba ta ga menene kurakurai a abubuwan da ake gudanarwa a wa'annan gidajen mari.
Sunana Abubakar Usman. Ra'ayina akan wannan, gwamnati ta ringa yin bincike gidajen marin ba ta bincike su ta gani idan da akwai matsala ana azabtar da dan adam, kaga wannan bai dace ba. Amma muddin suna tafi da abin su daidai inda suke garin ya kamata a hukumance sun yadda da wannan, kawai ba wani abu bane.
To Allah ya sa mu dace.
To Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Shi ko wani mutum ya banu bayan da aka samu kunshin wiwi a cikin hancin sa. Wata likitoci suka ce ta shekara 18 a makala a hancin. Dan jin yadda wannan al'amari mai kama da almara ya faru, ga wakiliyar mu Samira Sa'ad Zakirai.
A cewar likitan da ya gano tabar wiwin Dr. Murray Smith na asibitin Westmead da ke kasar Australia, ya ce budurwar mara lafiyan ce ta kawo masa wiwi a cikin balambalan lokacin da ta kawo masa ziyara sanda yana gidan yari, sai ya cusa ta ɗaya daga cikin hancinsa domin kada masu gadin gidan yarin su gani. Lokacin da ya koma ne ya yi ƙoƙarin fato ta, nan fa ya kasa fitowa da ita. A zatansa ya haɗiye ta ne ba tare da ya sani ba. Bayan shekaru 18 ne sai balambalan ɗin da ke hancin mutumin ta dunkule, abin da ya haifar masa da matsananciyar matsalar numfashi da ciwon kai, dalilin da ya sa likitan ya buƙaci da ya yi wa mara lafiyar tiyata a hancin nasa. Kuma ana yin tiyatar ne sai ga tabar wiwin nan an ɗauko ta ba tare da ta canja koda kala ba. Bayan watanni uku ne da yin tiyatar, mutumin ya ce ya daina jin dukkanin alamun da yake ji na ciwon hancin.
Lallai fa. Kamar sallama muna kiran Habiba Ismail mai fama da ciwon sikila. Ƙungiyar nan ta mata masu sada zumunci ta dandalin WhatsApp sun kawo mata taimakon naira 22,000. Ubangiji ya musu sakayya da gidan aljanna, abinda suke Allah ya sa su ɗauki ninkin baninkin a gidan aljanna. ita kuwa idan ta ji sai ta garzayo a gobe da misalin karfe 12 na rana ta nemi Aminu Abdu Bakanuma haka kuma ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Hawwa Haruna wacce Allah ya jarrabe ta da lalura har ta kai mahukunta asibitin kashi na Dala suka buƙaci naira 1559 domin yi mata aiki kuɗin da tace ba ta da su ba ta da dalilin su sai kuma takardar neman taimako ta wata mara lafiya mai suna Hafsa da Hayafan shekara wacce ita ma Allah ya jarrabe ta da lalura tana kwance asibitin koyarwa na malamin Kano amma kuma mahukuntan asibitin sun rubuto mata sabon bil wanda ake bukatar lallai sai ta bayar da naira 33,000 domin ci gaba da kulawa da lafiyarta kudin da tace ba ta da su karfinta ya kare haka ita ma take roƙon a taimaka sai kuma Nasiru Usman dan shekara 34 wanda shi ma ya gamu da lalura har ta kai ana neman naira 330,000 domin kulawa da lafiyarsa kudin da shi ma danginsa suka ce karfinsa ya kare dan haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka yanzu fa lokaci yayi da zan sada ku da Amina Hamisu Isa wata ta leka dandalin mu na sada zumunci na Facebook domin kawo mana sakonnin da kuka yi.
Zamu fara da ra'ayin Muhammad Sadiq dan Hausa da yace hakika ni ma ina goyen bayan malamin nan da yace sakin ƴan mari ba tare da nema musu wani wajen da za a maida su ba ba zai haifar wa al'umma da mai ido ba dan haka ya kamata wannan committee da bangaren gwamnati su gyara sai ra'ayin Hafsa Muhammad da take cewa Allah ya kyauta Allah ya sa dai sakin ƴan mari ba zai zama matsala ba Anasarayin Abdul Majid Lawan cewa ya kamata wannan jami'an tsaro su fuskanci hukunci daidai da abin da suka aikata dan haka ya zama izina ga ƴan baya sai ra'ayin Umar Isa Bashir dan Bazau da yace rundunar ƴan sanda ya kamata a binciki lamarin matashin nan da ƴan sanda suka kashe domin a bi masa haƙƙinsa
an gaishe ki Amina duka duka kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla Amina Abdu Bakanuma Zulaiha da Yusuf Aji da kuma Amina Hamisu Isa Inusa Muhammad Jengers da taimakon Abdulrahman Hamisu na Madina suka sarrafa na'ura don sada da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu